طول الليل لما تناهى حان للصبح الملاك
بكى يفرج كربا فات مغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا
غابت مناقبنا وتوزى حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قرمان وغسلينا
غابت مناقبنا وتوزى حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقمان وغسلينا
لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا
في حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي
أمتي أدعوك فاستنهضي همما
من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صبر الرؤى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa da sashen addinin musulunci na gidan rediyon da FM muryar zamani mai yada shirye-shiryensa a kan mita 88.5 zangon FM ta cikin wannan shiri na kuma albarka shirin rayuwa a bar koyi. Shirin rayuwa a bar koyi shiri ne da yake duba wasu al'amura, ya dauko muku tarihi musamman ma na magabata, darsan da suke ciki, domin mu yi koyi da su wajen yadda rayuwarmu za ta kasance cikin salama. Dr. Abdalla Usman Umar Ganan Kaya shi ke kasancewa da mu a kowanne mako, kuma muna sa ran ba tare da ɓata lokaci ba, dakta yana nan akan hanya zai ƙaraso domin ya ɗora mana musamman ma inda yake tarihi kan yar gidan Sayyidina Abubakar Asma binti Abubakar, irin hidimar da take wa mijinta, da yadda ta yi biyayya ga zamantakewa ta aure, da dai sauransu da yake wannan fage ne na malamai. Za ku iya kasancewa da dala a duk inda kuke a shafinmu na internet, wato www.dalafmkano.com, ko kuma ku bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na internet, shafinmu na Facebook Dala FM Kano, ko kuma ku shiga cikin Twitter domin ku ga dukkanin irin shirye-shiryen da muke gabatarwa a cikin wannan tashar, har ma ku bayyana ra'ayinku. Haka Instagram za ku iya shiga, Dala tana nan cikin wannan shafin. Kuka iya shiga Play Store, shiga Play Store domin sauke manhajar Dala, za ku ji Dala raɗau raɗau. Idan kuka sauke wannan manhaja a Play Store Dala FM Kano, kuma kukan iya yin tsokaci da zarar lokaci ya bayar, mun buɗe layin mu, za ku iya shigowa maza akan 0809 0402 0885, mata kan iya shigowa akan 0806 0002 0885, da matan da mazan kukan iya haduwa ku a aiko mana da sakonku na karta kwana akan 0705252353. 00029 ma kafin mu je ga shi malam wanda muke sa rai yana kan hanya domin ya dora mana kan musamman ita kanta tarihin Asma binti Yazid Asma binti Abi Bakar wato aga Sayyidina Abu Bakar kuma aboki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma kan irin hidimar da wannan baiwa Allah ta dinga yi wa musulunci tare da biyayya sau da kafa musamman ma akan mijinta da take tare da shi dan ba kuma ta ba cikin shirin malam har ya kawo mana kissar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta da nike-niken kaya ke a yanzu za ki iya yin wannan nike-niken kaya kuma wannan kaya na hidima ne ga mijinta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi mata tayin ta zo ga abin hawa dan ya rage mata tafiya ta ce mijina yana da kishi kar ya gani ya yi kishi ke wace irin hidima kike wa mijinki wanne irin tallafi kike ba wa mijinki a zamantakewar ku ta aure ta yaya kike kare dukkanin al'amuransa ta wace hanya zaki koyi da wannan baiwar Allah Asma yar gidan Sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yarda wace hanya kike bi domin kiga kin tallafawa mijinki walau yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi shin ke ma kina ɗauko kayan aka shin ke ma kike kai masa ruwan wanka ko shi ke kaiwa da kansa shin wasu abubuwan sai ya nema kike masa ko kuma kankace kwabo kin yi masa shin ta yaya kike wa mijinki biyayya domin ku shiga aljanna tare duka dai wannan tambayoyi ya rage gare ki ya rage gare mu ku ci gaba da bibiyan mu ta cikin wannan shiri malam zai dora da irin sakonnin da Asma yar Abu Bakar take dauke da shi musamman ma ga yadda ta yi wa mijinta ladabi da biyayya kuma muke saran tuni yanzu haka tana nan a gidan aljanna kafin karasuwar malam kuma za mu je musamman ma mu ji ta bakin ku ke wacce irin hanya kike bi wajen yi wa mijinki ladabi da biyayya da kuma tallafa masa lambar da ta mata ita ce 0800 66 2 00 88 5 shin kai kuma a matsayinka na miji wacce irin sakayya kake yi matarka ko kawai da ta yi maka ba shi albarka ba komai kawai sai dai ka hantare ta ko kai mata wani abu wanda bai kamata ba za mu je ga lambar taku salamu alaikum na'am barka da asuba da wa muke tare
kuna tare da Zalihan Sumaila
to Zalihan Sumaila ga irin sakonni da malam yake faɗa musamman ma akan yadda yake kama na tarihin mata da magabata ta cikin wannan shiri na rayuwa a barkoi ga irin sakonnin da su kansu matan suke aiwatarwa mazajensu domin neman aljanna shin ya ake zamantakewa
gaskiya ni kan ina ruwa da shirin mana domin ina daukar darussuka da yawa a cikin sa wajen yi wa miji biyayya abin da yake so sannan kula da tarbiyyar yara sannan kula da muhalli da kayan sa gaskiya ina daukar darussuka a cikin wannan shirin ubangiji Allah ya saka hamalan da alkhairi
na'am dama haka muke so mu ji irin shin ana ma daukan darasin kawai ko kuma kawai jin fadakarwar da malam yake assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na'am ga kamar gidanci na'am dama na san kuma da auren
muna jin dadin wannan shiri
na'am
amin
amin to wasu irin sakayya ake wa su kansu abokan zama idan suka kyautata mu
mu ma muna kwatanta gargwadon yanda suka yi mana mu ma za mu ga mun faranta mu
na'am
inda an faranta mu na za mu faranta
na'am
in an samu tabari kuma za a bai zuciya a guri
to masha Allah haka ake so assalamu alaikum
alaikum salam
na'am da muke tare
ina tare da mamu
to a gurguje domin malam ya riga ya tsara so na'am to wace irin hidima ake wa shi kansa abokin zama
na'am
to na gani to muna godiya da yake kici mai kira na karshe duba da karasuwar Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya Imam masallacin Juma'a na Usman Bini afan da ke kofar Gadan Kaya kuma kai tsaye za mu je ga malam barka da shigowa cikin wannan shirin
karasuwar sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
وديا تتبتك الله مدوكين سركي محل الشنكوى دقومي wanda ya bamu lafiya ya kuma azurta mu da sake haduwa a wannan rana ta Juma'a a kuma wannan lokaci dan ci gaba da tattaunawa akan tarihin bayin Allah na ƙwarai magabata muna tattauna akan nan asma'u mun kammala mun yi alƙawari cewa za mu yi magana akan Abdullahi ibn Zubair danta idan jarrabawa da ya gamu da ita a rayuwa daman shi wannan shiri yana dauke ne da bayanai dangane da hali da rayuwar da magabata suka yi nasarori da suka samu da kuma jarrabawa da suka samu dan mu ga mai koyi da su kuma mai hakuri dangane da ibtila'in da suka gamu da shi mu ma Allah zai iya jarrabar mu nana asma'u Allah ya girmama ta Allah ya daukaka ta yar gidan sayyidina Abubakar shi kuma matar Zubair ibn al-Awwam daya daga cikin aljanna da Allah ya musu alƙawarin aljanna kafin su mutu sannan Allah ya bata wani babban da mai matsayi mai daraja Abdullahi ibn Zubair amma duk da yanayin da ta shiga duk da halin da Allah madaukin sarki ya girmama ta to bai kyale ta ba kuma sai da ta shiga jarabawa idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana lalle mutane ya kamata su sani cewa Allah zai iya ba mutum babban matsayi kuma ya jarabe shi tana da da mai suna Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab ana ce shi Abubakar ko kuma Abu Khubayb duk sunan shi ne ko al-Kunya sani al-Qurashi al-Asadi Abdullahi ibn Zubair da mu tattauna a kansa da yanda aka kashe shi Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi ya kashe shi amma yana da wani tarihi mai ban sha'awa shi ibn Zubair na farko dai shine awwal mauludin wulida ba'da al-hijra bil madinati min al-muhajirin tunda aka hijira daga garin Makka zuwa Madina aka koma Allah ya tsaya da haihuwa ta tsaya kyam mutanen Makka ba wanda ya haihu sai da aka dauki lokaci ba haihu har Allah ya kawo haihuwar Abdullahi ibn Zubair shine mutum na farko bayan an yi hijira daga Makka zuwa Madina shine na farko da aka fara haifa mutum na farko da Allah ya kaddara mutanen Makka suka haifa a Madina mahaifiyarsa na gaya muku Asma bint Abi Bakar kenan zatun nazaqaini ta yi hijira da shi tana dauke da cikin sa ta yi hijira ta haife shi a Quba farkon zuwan su Madina kenan a Quba ta haife shi don da wasu malamai suna cewa ta haife shi a Shawwal ne shekara ta 2 bayan hijira amma wannan riwayar ba ta da karfi wasu sun ce ta haife shi tare da Mus'ab ibn Zubair da wasan su zancen farko da shi yafi inganci saboda abinda Imam Ahmad ya ruwaito daga Nana Asma tana cewa ta ya dauki cikin Abdullahi ibn Zubair da muke magana a kansa ta dauki cikin sa a Makka tun a Makka ta dauki cikin sa tace na fita da shi zuwa hijira Madina nazo garin Madina fa nazaltu fa waladtuhu na sauka a Madina na haife shi bayan ta haife shi ta dauke shi ta kashi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta dora wa annabi shi a cinyar sa guda biyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a kawo masa dabino dan yayi irin gaudi din nan dan yan dabino ba busasshe ba ya sa a bakin sa ya tattauna wannan dabino sannan ya tofa a bakin shi Abdullahi ibn Zubair abu na farko da ya fara shiga cikin cikin Abdullahi ibn Zubair bayan Nana Asma ta haife shi ne yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki ya masa abin da ake cewa tahnik idan ya haifi yaro a tauna dabino a sa masa a cikin bakin sa ruwan dabinon kenan sannan ya masa addu'a ya ce Allah ya masa albarka daga nan ya zama shine awwal maulud wulida fil islami bil madina shine mutum na farko da aka fara haifa a musulunci a garin Madina kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito da isnadi ingantacce a sharadin Bukhari da Muslim Abdullahi ibn Zubair sahabi ne babba yayi riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Zubair yayi riwaya daga babansa Zubair ibn al-Awwam yayi riwaya daga Umar yayi riwaya daga Usman ibn Affan sannan da sauran sahabbai shi ma kuma an ruwaito daga gare shi a cikin tabi'ai ya je yakin Yarmouk ghazwatul Yarmouk ko waqa'atul Yarmouk tare da baban shi Zubair a lokacin amma yana yaro karami akwai huduba da Sayyidina Umar ya shahararriyar huduba da ke cewa hutubatu Umar bil Jabiya ya halarci wannan ya haddace ma hudubar ga baki daya kuma ya zo Dimashq ya halarci yakin al-Qustantiniyya sannan yaki ne sannan ya sake dawowa Dimashq din karo na biyu an yi masa mubaya'a da halifanci a lokacin Yazid ibn Muawiya lokacin da Yazid ya rasu Allah ya bawa Abdullahi ibn Zubair galaba akan mutanen Hijaz duka sun bi shi da mutanen Yaman sun bi shi da mutanen Iraq da Misra da Khurasan da sauran garuruka na Sham amma banda Dimashq ainihin Dimashq garin Dimashq ba su yi masa mubaya ba an yi masa mubaya a gaba da shekara ta 64 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah a lokacin mulkin sa Ibn Zubair Imam Ibn Kathir yake cewa kana nasu bi khairin fi zamanihi mutane suna cikin alkhairi kwarai a lokacin zamanin sa a lokacin mulkin Ibn Zubair riwaya ta tabbata kamar yadda ya zuga Nana Asma ta ce ta fita daga Makka tana dauke da cikin sa haddi zuwan su Madina ta haife shi a can gurin amma cikin abin da aka ruwaito wani abu sha'awa da ban mamaki aka ce lokacin da aka haife shi musulmi a Madina suke takabbara Allahu akbar Allahu akbar saboda farin cikin haihuwarsa. Allah ya girmama shi, duk musulmi suke takabbara. Abdullahi ibn Umar an ruwaito cewa ya jiyo karan sautin wato sojoji ko rundunar yaki na Sham lokacin da aka kashe Abdullahi ibn Zubair, wanda zamu yi bayani insha Allah akan kisan Ibn Zubair.
To wannan zamu leka sashi muna karbar tallace tallace.
Look everywhere, look in different places. So many people winning all over the world. The time has come, the moment we've been fighting for. So many women winning all over the world. So stand up, cause you can. And you can be a leader in the world. You are the spice, you are the seasoning. You got the recipe, you can be whatever you want. Yes, you are the flavor, as beautiful as the rainbow. You got the recipe, you can do whatever you want.
You have the recipe, what will you make?
With Maggie, cook the difference.
Kai, Rakiya, guda shida kuma?
Me gida na? Menene?
Duk wannan malmalan tuwon shinkafin guda shida dan ni? Haka jiya na giya miki ki siya min takalmi daya. Sai kika siya min guda shida. Wai shin wannan soyayyar naki ninki shida ne?
Me gida na? Duk naka ne kai kadai. Tunda na samu layin Airtel barkatai, ai duk abin da zan maka ninki shida ne.
Oho, haka ne.
Dan da star 555 ta lambar katin hash dan samun ninki shida katin kira na Airtel so shida. Bori naira 600 na garabatar barkatai akan duk katin naira 100 da ka saka. Garabatar na nan ga duk masu amfani da layin Airtel.
Ta kaina. Ki tuna fa, gobe ne birthday dina fa.
Kai
Airtel, the smartphone network.
Amadadin sanatan Kano ta arewa, sanata Barau Ai Jibrin Maliya, shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya, cikin annashuwa yake gangamin kira ga kafutanin ƴan uwa dangi da abokan arziki zuwa halartar gagarumin ɗaurin auren ɗiyar kaftin na amana Karimin Jarumi, wato Honorable Murtala Alhassan Zainawa, wanda zai aurar da ɗiyarta sa.
Wannan haka yake ba turawa. Zarkaɗar diyar amarya Khadija Murtala Alhassan Zainawa da matashi Riman Angonta Anas Alhaji Bala Albabello
za da ya gangamin shi da wannan daurin aure a ranar Asabar 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 da misalin karfe 12 na rana a babban masallacin Juma'a na garin Zainawa.
Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Wannan sakon goron gayyata ne ga kowa da kowa daga kwamitin yada manufofin sanata Barau Jibrin Maliya. Ba jira sai iba.
Dala 88.5 FM.
رويدك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم ترى أن
تو ما شاء الله بارك مدادا ودكا sashi muna karbar tallace tallace kuma zamu mika abin magana ga doctor.
So kamar yadda riwaya ta tabbata, wannan ba Al-Abdullahi ibn Zubair, Allah ya girmama shi, a lokacin da haife shi Ibn Kathir yake ba da labari a cikin Al-Bidaya wa Nihaya, sai da aka kabbara a garin Madina. Sannan ranar da aka kashe shi ma sai da aka ji kabbara, kamar da Ibn Umar ya ruwaito. Allah masa rahama. Akwai wasu maganganu da ake faɗa waɗanda ya kamata mu tambaya kan su, ba su inganta ba, da dai ana ruwaito ba, amma dai ba su inganta ba, cewa sayyidina Abubakar lokacin da yarsa ta haifa masa jika shine Ibn Zubair ya dauki yaron yayi dawafi da shi a Ka'aba yana cikin tsumma, sayyidina Abubakar ya tayin dawafi da shi. Wannan ba haka bane, Ibn Kathir ya ce kuskure ne, wahami ne. a Madina ne yayi ya zagaya da shi saboda murna da haihuwarsa kakansa kenan Abu Bakar ya dauke shi a cikin dinma ya tsaya zagayawa yana nuna wa mutane na cewa to gajika nan fa ya samu gajika ya samu Ibn Zubair mutum ne wanda yake an ce gemun sama gemun sa bai hadi ya zama cikakken gemu ba sai dai kai shekara 60 kamar shagiri shagiri ne irin mutanen da gemun su baya fitowa da wuri da sauransu dangane da sifar halittar sa kenan wanda zamu ƙara bayani a baya insha Allah ta'ala Urwa ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an yi masa magana dangane da wasu yara da suka taso akwai Abdullahi ibn Ja'far da Abdullahi ibn Zubair da Umar ibn Abi Salama sun taso tare aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai musu mubaya amana gashi yara ne masu kokari sai su samu albarkarka kuma ya zama suna da ambato aka zo da su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yara gashi ne sai suka ta kamar yaranta haka kamar suna yin baya baya shi Ibn Zubair kai sai su baya tsallaka ya je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shi Annabi ya masa mubaya yake cewa innahu ibnu abihi ya masa mubaya yace wannan yaro jarimi ne lalle dane ga dan baban sa mana irin kamar yana girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibn Zubair mutum ne mai ibada kwarai da gaske in ana bada labari wato akan ibadarsa wallahi zai baka sha'awa kwarai da gaske an rawaito cewa cikin kaunarsa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam soyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masa wata rana manzo Allah ya bashi jinin sa yayi kahu ya bashi ce je ka zubar da wannan jinin ya je sai ya dauki jinin sai ya hade shi Annabi ya ce la tumsika kan la tamassuka an-naru illa tahillatul qasam ba yanda za a yi wuta ta tabaka sai dai warwara rantsuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka a wata riwaya ce ya Abdullah tafi da wannan jini ka je ka zubar da shi yanda ba wanda yake ganin ka binne shi kawai ya dauki jinin Annabi ya shanye a wata riwayar Annabi ya ga alamar kamar bai zubar ba yace fa la'alla ka sharibtahu ko ka je ka shanye jinin nan ne Ibn Zubair yace kware shi Annabi yace to wuta ba ta baka ba wannan hadisin an rawaito shi amma isnadin sa yana da rauni cikin sa akwai wanda ake ce shi Ali ibn Mujahid mutum ne wanda yake da'if hadisi Imam Ad-Darqutni ne ya rawaito shi da Imam Tabarani Allah ya musu rahama gaba daya cikin ibadar sa an ce mutum ne da in yayi sujjada wallahi saboda dade wanda yake a sujjada hatsun tsaye hawa kan gadan bayan sa suke dade wanda yake a cikin sujjada in ka ganshi ko sai ka dauka ko mutuwa yi idan yana sujjada wani lokacin yakan yi sallah tun daga bayan isha'i har sai asuba ya tayi ta masallaci sallah kawai yake dai wani lokacin sujjada guda daya in ya kafa goshin sa tsabar addu'o'i da yake tayi a sujjada tun daga farkon dare sujjada kwaya daya sai an yi asuba a wata riwayar Imam Ibn Kathir yake cewa yace kan Ibn Zubair ya qumu laylahu hatta yusbiha yakan tsaye daren sa gaba ɗaya wani lokacin har asuba wayarka ulailahu hatta yusbih wani lokacin ruku'i kawai zai kafe yana taiwa Allah kirari da ambatan sa har asuba yi dai
to mu malam sai mu ga da mun Allah muke mu mu idan mare Allah
bambancin mutanen da na yanzu kenan bayin Allah Allah dai ba mu ikon jarawa wata rana wani yake riwaya kaman yadda malamai suka rawaito wani yake cewa Ibn Zubair ya yi ruku'i na dauki Qur'ani na fara karanta surah Al-Baqara na gama bai daga daga ruku'in ba nayi Ali Imran bai daga ba nayi Nisa'i bai daga ba nayi Ma'ida yace har na gama surah Ma'ida na rufe Qur'ani na Ibn Zubair bai daga daga ruku'i kawai ba to kaga wannan yake nuna yana koyi da irin sallar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi a cikin dare yana tsawaita ruku'i yana tsawaita sujjada wani mai riwaya Ibn Zubair yake cewa kamar da Abdul Razzaq ya rawaito yace wallahi naga Ibn Zubair yana tsaye ya kafa yana sallah kai kace wata azara ce aka kafe ta ba ta motsi kwata kwata sallar kawai ake ta yi Imam Ahmad yake cewa Abdulrazzaq ya koyi sallah daga Ibn Jurayj Ibn Jurayj ya koyi daga Ata Imam Ata Imam Ata ya koyi sallah daga Abdullah Ibn Zubair Ibn Zubair shi kuma ya koyi sallah daga Sayyidina Abubakar as-Siddiq kakan shi kenan shi kuma Sayyidina Abubakar as-Siddiq ya koyi sallah ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe wannan yake nuna duka abin da yake yana da tushe da asali daga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kashe shi akai kamar yadda muka yi bayani zamu zo mu yi bayani insha Allah wa tabaraka wa ta'ala in Allah ya sa yadda cikin wannan darasi wata rana an tambayi Abdullahi ibn Abbas dangane da karatun Qur'anin sa ko ibadar sa Ibn Abbas yake cewa kana Ibn Zubair kenan qari'an li kitabillahi muttabi'an li sunnati rasulillah indai bayani ne akan Abdullahi ibn Zubair to mutun ne mai yawan karanta alqur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai yawan Allah da'a mai yawan yin azumi sannan kuma dan gidan hawarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bodyguard na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kare annabi masu taimaka annabi mahaifiyarsa ita ce bintu Siddiq innasa ita ce nana Aisha yar uwar kanwar mahaifiyarsa ne nana Aisha habibatu habibillah masoyiyar masoyin Allah nana Aisha zawjatu rasulillah mata annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas yace fala yajhalu haqqahu illa man amahu Allah ba wanda zai jahilci haƙkin Abdullahi ibn Zubair in banda wanda Allah ya makantar da shi ana bada labari tsabar khushu'in sa a sallah khushu'i tsoron Allah wata rana yana cikin sallah a gidan shi da daddare sai wata macijiya sai ta fado tana fadowa daga sama ko rufin daki ne ko mai ciyawa ne ta fado sai ta shake wani yaro daga cikin ƴaƴansa mai suna Hashim matan gida suka kwashi da ihu suka tsorata suka firgita ga yaro dai macijiya ya shake shi ya nannade shi aka hadu duk gidan Abdullahi ibn Zubair aka hadu don a kashe wannan macijiya suka kashe alhamdulillah suka samu suka kashe macijin yaron kuma ya kubuta macijin bai kashe shi ba shi Hashim kenan duka wannan ibada da suka yi Imam Ibn Kathir yace wannan kokari da suka yi shi kuma yana cikin ibada yana fa sallah fa bai yanke sallar ba kowai wayawa bai yi ba maciji ya shaki yaro har aka zo aka yi ihun kashe macijiyar nan amma wallahi bai waiwaya daga sallarsa ba
to ina ga mu bera ma ya dan wuce
ba bera wata rana ana wata sallah ka tuno da ni ana cikin sallah a wani masallaci wallahi malam sai wata gafiya ta fito daga wani kango gafiya da ramadan ne ana tarawih an cika fa da tsoron Allah da takawa
kuma ramadan ma
abba wala da gafiya ta yanku in ga ma ita a gigi sai mutane a gigi ta ratsa tsakiyar masallacin nan ai gaba ɗaya malam da masu karyewa da masu guduwa su bar takalma su da masu tsallake su bar sallayan su masallacin mata aka fasa gudu ihu jama'a an shiga uku wallahi an kawo hari masallaci kaza kaza duk gafiyar nan guda ɗaya ta baza mutane a masallaci sai can wani ya ga gafiya ta fito ce kai jama'a gafiya ce fa ka duba rauni mana yanda wani zai kukan kura namijin gaske ya rungumi gafiyar ya kame ta amma ina babu so su dai sanar magabata na kwarai in ana baka labarin su wato za su baka sha'awa cikin abin da ake faɗa Abdullahi ibn Zubair Allah ya bashi abubuwa guda uku ba wanda isa ya jayayya da shi ya buga da shi Allah ya bashi ibada in dai a cikin ibada ne da wala kaga wanda ya fi shi haka Allah ya bashi shaja'a jaruntaka jarumin mutum ne wanda a cikin yakin da suke da Hajjaj zamu yi bayani insha Allah ko yau ko zuwa wani sati ga fasaha da Ubangiji tabaraka wataala wato ya bashi shi yasa sayyidina Uthman ibn Affan ya sanya shi cikin mutanen nan guda uku wato cikin jama'ar nan waɗanda suka rubuta Alkur'ani mutum hudu Zaid ibn Sabit Said ibn al-As Abdurrahman ibn al-Haris ibn al-Hisham shi shine na hudun su ga hudu ba Allah ya bashi harshe na hudu ba Said ibn al-Musayyib ya sanya shi cikin ya ambace shi cikin khutaba'il Islam tare da Muawiya ibn Abi Sufyan da kuma dan sa da Said ibn al-As da shi ma dan shi mutum ne wanda yake mai tawadu wajen sanya sutura da kankan da kai kana ganin sa zaga mutum ne mai tsoron Allah ga sauti da Allah ya bashi idan yana yin sallah ga sauti da Allah ya bashi idan yana yin huduba Allah ya bashi waɗannan abubuwa da yawa da sauransu dangane da halittarsa kuma malamai suna cewa mutum ne siriri bai da kiba Abdullahi bin Zubair siririn mutum ne bashi da kiba sannan a tsakanin idanuwansa guda biyu ko a goshinsa akwai alamar sujjada baki kirin a fuskarsa Allahu akbar ya rab Allahu akbar Allah ka ba mu ikon koyi da wannan mutane ga yawan ibada kasiran ibadati mujtahidan wallahi yana da mu ishihadi sawaman qawaman ga tsayawa da daddare ga yawan azumi na nafila kuma an je yaki yana gaba shadid al-ba's za anafa ga daukaka da Allah ya bashi ga himma aliya himma madaukakiya an shige mu sa kamar da nayi bayani dazu yana da khafiful lahya bai da tarin gemu da yawa irin yan siraran zarurukan gemu ne a gemun sa kawai babu gashi a fuskar sa in ba kadan ba irin saje din nan yana da tarin gashi da yawa da yakan sauka har kafadar sa kuma gemun sa an ce yana rina shi kamar da lalle za gan shi yayi kamar ja idan an yi magana akan wato kima da daraja da daukaka da Allah ya ba wannan mutum wato za a dauki lokaci mai tarin yawa mai tsawo ba gama ban sunan shi magana akan sa ba Allah ya girmama shi ya zama shugaba ya zama gwamna ya zama jagora a shekara ta 64 ya zama jagora har ma ya shugabanci mutane a aikin hajji ana faɗa cikin ayyukan da Abdullahi ibn Zubair ya gina ɗakin Ka'aba a lokacin sa ya sake Ka'aba gini kamar yadda manzo Allah ya bada shawara laula hadasatu ahdu qaumiki bil kufri lanaqadtu al ka'bata wa laj'altuha ala asas ibrahim fa inna quraishan hina banat al baita istakhsarat wa laj'altu laha khalfan hadith bukhari da muslim manzo Allah yake tattaunawa da nana aisha yace da ba dan mutane ki basu dade ne shiga musulunci ba da na rushe ka'aba na sake gina ta nayi mata tsari irin na annabi ibrahim kuma da nayi mata kofa da za a shiga kofa da za a fita to wannan abu annabi bai samu dama yi ba saboda a lokacin mutane ya sababbin shiga musulunci ne in aka ce ana rushe Ka'aba za a yi ta surutu a ce ai ga Muhammadu ma yazo yana rushe Ka'aba dan haka wannan yake nuna shi malamai masu da'awa akwai wani abin da ko da halal ne a yi shi amma idan aka gane mutane suna da raunin ilimi da karancin karatu ba za su iya fahimta wannan abu ba to hakura da shi sai ai wani abin wanda sai a jira lokaci akwai abin da wallahi ba za mu iya yin sa ba yanzu nan gaba jikokinmu da tattabakunanmu ne za su iya yi amma yana da cikin fiqh da'awa sanin ya kamata a harka ta da'awa da karantarwa ba a zuwa a ce wai komai sai an yi shi yanzu ba zai yi a ce wai komai yanzu sai an yi shi ba zai taɓa yiwuwa ba akwai abin da wallahi ga shi dai a nassi a rubuce yake amma wallahi mutane ba za su bari ba da haka akwai abin da ake barwa lokaci akwai abin da ake jira kada mutane su zamanto masu wato masu gaggawa to kaga annabi bai yi ba da haka sai da lokacin Ibn Zubair ya zo ya sake gina wannan wato dakin Kaaba, yayi mata riga ta al-hariri, da kuma ba wannan bane a jikin Kaaba din. Ya mutunta dakin Allah sosai, kuma babban malami ne mai ibada, kuma mutum ne mai bankwar jini, kamar yadda nayi bayani mai yawan sallah da karatun Al-Qur'ani. Alamar fuskarsa akwai khushu'i da tsoron Allah, goshinsa baki kirin yake da alamar sujjada, saboda ba ni sunan shi ibadarsa. An ce Allah ya bashi yaya, dan a wata riwaya Ibn Kasir ya kawo a cikin Al-Bidaya wa Nihaya, yana cewa kana Ibn Zubair 100 gulamin. Ibn Zubair yana da daya kai 100, amma abin da zai baka mamaki mallan, saboda iliminsa da baiwa da Allah ya mai, kowane da yana da yaran da yake magana da shi, dan uwansa bai sani ba. Kajikai Ibn Kasir yace kullu gulamin minhum bi lughati ghairi lughati al-akhar, yatakallam bi lughatin ghairi lughati al-akhar, yana yin magana da yaran da dan uwansa ba shi yake ba. Shi kuma Ibn Zubair yazo duk yana musu magana da harshen su, kowane yaro zai kira shi mai magana. Kaga kenan mutum ne ya san yarurruka kwarai da gaske. Wannan yake nuna muhimmancin musulmi ya zama yana da ilimi akan sanin yarurruka. Ka iya wancan wannan yana da kyau kwarai. Kada mutum ya takaice akan sanin yaransa kadai, a zai wa musulunci aiki in ya san waɗannan yarurruka. Idan kaga Ibn Zubair mallam, zaka ce wannan mutumin gaba ɗaya bai da sha'awar duniya, kuma bai tanadi ya samu wani abu a duniya ba kwata-kwata. Babu wannan al'amarin a tattare shi, ya gama sakin duniya gabaki ɗaya. Wallahi idan ka zo maganar lahira ku, sai ka ga ba abin da ya bari. Kai ka ce ma komai ma da aka ce a lahira ma yayi ma duk yayi. Mutum ne mai tsoron Allah, mutum ne mai ibada kwarai da gaske, ga kwalliya da ado. Akwai zuba turare mallam, aka ce in ya watsa turare a jikinsa, in ya zuba turare Ibn Zubair a jikinsa, wallahi mallam zaka ce kamar wato kamar turaren sa kadai da yake sawa ya ishe ka kai jari. Kamar ka tattari turaren sa. Mutum ne mai son turare, ka san annabi yana son turare
sallallahu alaihi wasallam.
Eh, manzo Allah yana son turare. An ce a riwaya duk inda ka ji annabi zaka ji yana dan shi.
Masha Allah,
wannan sunna ya kamata muraya ta kware da gaske. Aka ce yace ina ganawa da wanda ba ku ganawa, yana ganawa da mala'iku, yana tsayawa ya sallah. Allah ce khudhu zinata kuma inda kulli masjidin. So musulmi yana da kyau ya zama yana turare, yana amfani da turare. Sunna ne daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ba mu ikon koyi da su,
amin.
Saboda san turaren sa, Kaaba kanta sai ya labke ta da turare. Kwarai kuwa an ce a lokacin sa Kaaba diga take da turare.
Masha Allah.
To ai shugaba ne kawai, kudin za a dauka ai ta sayan turare ana shafawa dakin Allah. Wato musulmin Allah ne da gaske. Ibn Zubair yana son Allah kwarai da gaske. Kana yutayyibul ka'abata hatta kana yujadu rihuha min masafatin ba'ida. Aka ce yana yi wa Kaaba turare daga nesa, kafin ka zo dakin Kaaba za ka ringa jiyo kanshin turaren ta. Fi ayyami ibn Zubair, a lokacin Abdullahi ibn Az-Zubair ibn al-Awwam, mutum ne wato masha Allah yayi wa musulunci hidimar da baki dai a karance ne ba za a iya gama bayanin wato
hidimarsa
ba. To amma duk da haka Allah mai jarrabawa, bayan wannan Allah kuma ya hada shi da wani shugaba zalimi shine Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, bai kyale shi ba. Kar ku manta wannan tarihi da zamu karanta, mutane za su ji abubuwa baki, abubuwan da ba su da dadin ji kwarai da gaske. Yana da ciwon ji wallahi. Yanzu dai kaga falala wannan bawan Allah, amma wallahi mallam in ka ji labarin mutuwar sa mallam sai kai hawaye. To ɗaya daga cikin illar a haɗu da shugaba wanda yake azzalimi, zaka ga ba ruwansa da wane, cewa wane mutumin kirki ne, bari in daga masa kafa kisa kawai da zubar da jini. Wanda wannan kaziya ta kashe-kashe da zubar da jini wani abu ne wanda yake yana da wato a tarihi an san da shi. To amma munin yanayi yake sa haka yake faruwa. Allah ya tsare mana rayukan mu, ya kare mu da karewarsa. Mahaifiyarsa wata rana ta aika wa Hajjaj ibn Yusuf, tana ce da shi na ji labarin abin da kai wa dana na kisa. Tace Allah ya tla an ce ka. Na Hajjaj ibn Yusuf wani sarki ne, jagora ne, tabi'i ne. Amma kafin ka samu sarki azzalimi wanda ya zalunci al'ummar annabi, ya cuci mutane irin sa, wato zakshawala. To amma kuma kafin kuma ka samu wani sarkin da ya zalunci kuma ya yi musulunci aiki kuma
kuma dai
ai kware da shi, dan wasu suna ta majayya cewa wai shi ka wannan mutumin aikin alherin sa shi farin jaya ne ko kuma aikin sharrin sa, wato saboda tsabar aikin alherin sa hatta kai ga ara ganin ma kaman aikin alherin ma ya danne ma aikin sharrin nasa
kuma ya kashe sabai
warai. Wasu kuma suna ganin kai ai munin aikin Hajjaj bai kamata ma har awaiwai ce wani aikin alheri da ya ba. Imam Zahabi insha Allah sati mai zuwa zamu zo magana kai, yana da cikin malaman da suka yi bayani da tarjuman shi wani Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi da yazo karshe sai ce kai wannan mutumi dai sai dai a tsaya kai a barwa Allah lamarinsa, saboda wallahi ake tare sufo lissafo maka abuwan arziki da tayi abin zai baka sha'awa. Kuma tace me dana yayi maka ka soke shi, yace ai da ni da shi ne muke rigayi, ita can zai soke shi kenan. Ya gaya mata bakar magana, yace Asma fa nana Asma, tace ya kaskashe dana kar ka manta fa irgina Abubakar ne, kar ka manta matar dan aljanna ce Zubair bin Lawwam. Sai ya gaya mata yace da ni wato da ni da shi muke tsere muke guje-guje dan mu je wajen wannan itacen da kika an soke shi, sai ya riga ni zuwa shi ne kika ganshi a soke. Malam bayan ya kashe shi ko ya sa an kashe shi ya sare kansa, bayan ya sare kansa ya soka masa itace ya rataye shi a maka ya tsire shi kamar da ke tsire-tsire. Kai mun tsaye suka yi tawa kansa malam ana kallo. Kar ka manta fa shine mai mulki a lokacin, shine shugaba, amma saboda bala'in Hajjaj abuwan da ya tayi wallahi ta kai ga mutane suka ta guduwa suna komawa wajen Hajjaj suna neman su samu aminci saboda fitina. Shi ko na Ibn Zubair da man jarimi ne yace wallahi ba inda zashi yana nan sai dai in yayi shahada, kuma hakan yayi shahada din. Mahaifiyarsa ta zo kan gawarsa ta yi masa addu'a, addu'a mai tsawo. Amma abin mamaki a ruwayar aka ce da addu'oin da ta yi masa ko digo na hawaye bai fito ba. Ta juya Ibn Umar ma shi ma ya zo kan gawarsa ya mai addu'a, ya mai addu'a, ya faɗi alkhairi a kansa. In Allah ya sa da sati mai zuwa za mu yi bayani yaya aka kashe Hajjaj bin aka yi Hajjaj ya kashe Abdullahi bin Zubair. To insha Allah to gare ka malam Nasir.
To malam Allah ya saka da alkari, kuma da fatan mun amfana da wannan tarihi na magabata. To sai dai kuma lokaci ba zai bamu dole dai sai dai mu ƙara aje kwantan tambayoyin mu da kuma masu kiran waya duba da lokaci ya riga ya cin mana. Madadin wanda ya sada ni da ku Buhari Isa sai malamin da muka kasance tare da shi Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya, a madadin dan uwa abokin aiki malam Aminu Kedir wanda yake fama da rashin lafiya, muna roƙon Allah ya bashi lafiya. Nasir Khalid Abubakar na jagoranci shirin a madadin shugabar sashen addinin musulunci malama Hadiza Balanta ce ɗayar ɗan gurasa nake cewa mu kasance a wani makon da yarda. Allah wassalamu alaikum.
وينشر الهدي إيمانا وبواهة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وبواهة فبالجهالة قد خابت متاعينا
غابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا
فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحف زقومان وغسلينا
غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحف زقومان وغسلينا
لنستفيقك
دال اف ام مرير زماني